Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Masana a Najeriya suna ci gaba da fayyace ababen da dokar pam fetur da aka kafa ta kunsa. Za ku ji abin da suke cewa da kuma yadda talakawan ƙasa ke ganin wannan lamari. Muna kuma da rahoto kan taron da aka gudanar na bada horo ga manyan ma'aikatan gandun daji na jihohi shida a jamhuriyar Niger. A bangaren rahoto na musamman kuma, Sani Shaibu Malumfashi ya yi nazarin tashin hankalin da aka fuskanta a Jos makon da ya gabata. Sai kuma labarin wasanni da sanyina kafin mu kai ga waɗannan duka ga Baba Yakubu Makeri da halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Amurka ta hanzarta aikinta na kwashe mutanenta da 'yan Afghanistan daga birnin Kabul a lokacin da Taliban ta dauki ragaman mulkin kasar a kokarin cimma lokaci da shugaba Joe Biden ya shata na ranar 31 ga watan Agusta da za a kammala kwashe sojojin Amurka daga Afghanistan. Biden ya faɗa a jiya Lahadi cewa akwai yiwuwar buƙatar ƙarin lokaci bayan ƙarshen watan Agusta kafin a iya kwashe mutane daga Afghanistan da yaƙi ya daidaita zuwa wasu ƙasashe masu kariya, musamman Amurkawa da 'yan Afghanistan da suka taimaka mata a yaƙinta na shekaru 20 da ƙungiyar Taliban. Ana sa ran gobe Talata a wurin taron manyan ƙasashe bakwai masu ƙarfin demokaradiyya a duniya na G7. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson zai buƙaci Biden ya ƙara lokacin janye sojojin ƙawance daga ranar 31 ga watan Agustan. Biden ya ce da su samu ne ba za a yi ƙarin lokaci ba, to amma akwai yiwuwar buƙatar ƙarin lokacin domin kwashe mutane masu yawa. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya buɗe taron koli a kan yankin Crimea a yau Litinin domin ƙara matsin lamba ga Rasha a kan mamayin yankin Crimea da ƙasashen duniya da dama ke kallo a matsayin lamari da ya saba wa doka. Jama'ai daga ƙasashe 46 kane da ƙungiyoyin ƙasashe da dama sun shiga cikin wannan taron kolin, ciki har da wakilai daga ƙungiyar tsaro ta NATO mai membobi 30. Sakatariyar makamashi ta Amurka Jennifer M. Granholm ita ce ta jagoranci tawagar Amurka a wurin taron. Mamayar da Rasha ta kai ma yankin a shekarar 2014 ta biyo bayan juyin juya hali ne a Ukraine wanda ya sanadiyar hambarar da gwamnatin tsohon shugaban kasar kuma mai kawance da Rasha Viktor Yanukovych. Mamayar da ta sa Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun sanya takunkumai akan Rasha. Manufar wannan taro ne tattaunawa akan maido da yankin ruwan Crimea a ƙarƙashin ikon gwamnatin ƙasar Ukraine. A yau Litinin Amurka ta kakaba takunkumai akan wani jami'in Eritrea da ake zargin shi da hannu a wasu munanan cin zarafin bil'adama a yakin Tigiri na ƙasar Habasha, inda aka kashe dubban mutane kana sama da mutane miliyan 2 suka rasa mutsugunan su. Ma'aikatar Bital Malin Amurka ta faɗa a wata sanarwa ta ƙara Filipos Waldo Yohannes cikin jerin waɗanda aka haramta mu'amala da su, wanda ke zama babban hafsan sojan Eritrea wanda aka zarge su da kisan jiyashi da yin lalata da mata da kuma harbe fararen hula a kan titi da ma wasu ayyukan take haƙƙin bil'adama. Amurka ta sha yin kira ga sojojin Eritrea da su janye daga yankin na Tigiri. Ministan yaɗa labaran ƙasar Eritrea Yemani Gebre Michael ya ki mayar da kiran waya da aka masa akan wannan batu kana bai amsa sakonni da aka tura masa domin jin ta bakinsa ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ambaliya ta kashe akalla mutane 22 a jiya Lahadi, kana ma'aikatan ceto suna nan suna neman mutane a cikin gidaje da suka rushe da kuma ɓuraguzai da suka yi sanadiyar ɓacewar mutane a cikin wata ambaliyar ruwa ta tarihi a tsakiyar jihar Tennessee. A ranar Asabar, ambaliyar ta lalata hanyoyi a yankunan karkara da hanyoyin layin waya, lamarin da suka saka mutane a cikin rashin tabbas akan ko 'yan uwa da abokan arzikinsu sun tsira daga wannan ambaliya. Ma'aikatan ceton gaggawa suna gudanar da binciken kofa-kofa, inji Christy Brown, jami'ar shirya aikin kiwon lafiya da kuma sa ido akan kariya a gungun makarantun karamar hukumar Humphreys. Mutane da dama sun bace ne a unguwannin da ruwan ya yi yawa a cikin hanzari, inji babban dan sandan karamar hukumar ta Humphreys, Chris Davis. An rubuta sunayen mutane akan wani allo a cibiyar aikin ceto da kuma shafin Facebook na ofishin karamar hukumar. Gwamnan Tennessee Bill Lee ya zagaya inda lamarin ya faru kana ya tsaya a babbar hanyar Waverly inda ruwa ya rusa gidaje kuma mutane suna diban kayansu a cikin ruwan a ƙarshe a yau litinin misra ta rufe kan babbar iyakarta da zirin Gaza yayin da ake fama da tankiya da mayakan Hamas da ke mulkin yankin a cewar jami'ai wannan ne dai karin farko da aka rufe iyakar ta Rafa a ranar aiki tun farkon wannan shekara Hukumomin Misra sun ci gaba da bude iyakar a lokacin yakin kwanaki 11 tsakanin Isra'ila da Hamas a cikin watan Mayu. A cewar jami'an kasar ta Misra, rufe kan iyakar na nasaba da kokarin da Misra din ke yi na shiga tsakani domin aiwatar da daddaden shirin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Sai dai nan da nan ba iya gano dadewar da rufe kan iyakar zai yi ba in ji jami'ai. Daya daga cikin jami'an ya ce wannan matakin matsin lamba ne ga Hamas saboda rashin jituwar ta da Al-Kahira da kuma yadda kungiyar mayakan take hana samun nasara a tattaunawar da Misra ke jagoranta da Isra'ila a kaikaice da kuma kokarin sasanta bangaren Falastinawa. Jami'an sun nemi a saka sunayensu saboda ba a ba su izinin magana da manema labarai ba.
Gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya. Tun bayan zartar da kudirin man fetur zuwa dokar masana'antar man fetur na musamman masana suka fara fayyace ababen da dokar ta kunsa inda suke cewa akwai dimbin alfano da 'yan Najeriya za su ci moriya sakamakon dokar sai dai da dama ɗan Najeriya na ganin ba lallai haƙa ta cimma ruwa ba. Wakiliyar Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani.
A ranar 16 ga watan Agusta ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zartar da ƙudurin masana'antar man fetur da aka shafe shekaru sama da 20 ana kai komowa akai zuwa doka. Lamarin da wasu ke yaba wa matakin inda wasu kuma musamman al'umman yankunan da ake haƙo mai a cikin su ke korafi kan ware musu kaso uku kacal cikin 100 daga cikin kuɗaɗen gudanarwar masana'antar. Dr. Aminu Abdullahi Isiyafu malami ne mai koyarwa a sashen nazarin duwatsu da ma'adanan da ke cikin su.
A zahiri wannan doka ta PIA tana da nata amfanin na gaggawa sannan kuma tsakani da Allah akwai canji da talakawan Najeriya da mutanen Najeriya za su gani domin dalilin wannan doka zai haifar da janye tallafi daman can gwamnatin tarayya take rawa domin ta tallafa wa ɗan ƙasa ita sai ta shanye ɗan kan gandar da man ya kamata ya yi bayan an siyo shi daga kasuwar duniya farashin mai a zahiri zai ƙaru amma kuma in aka yi dubi ga wata fuskar wannan ƙarin farashin da mutane a Najeriya din za su danye fama da shi kuma akwai amfanin nuka da yawa da kuma wannan labar dokar ita za ta kawo domin za ta kawo gwamnati kudaden shiga da yawa wanda da wannan kudaden shigan sun bi sun baboye a cikin wasu tsofaffin dokoki na da
ga abin da talakawa ke cewa kan lamarin.
A sunana Abdulljawad Nasir, idan muka duba manyan dalilai da suka sa aka zabi wannan gwamnatin shine talakawa samun saukin rayuwa, so da haka duk abin da za su yi idan ya zama wannan abin zai zama su talakawa sun sake shiga cikin mugun tsanani bayan tsananin da ake ciki yanzu. To gaskiyar magana shine duk wani abu da gwamnati za su yi dan ƙara tsawalawa talakawa gaskiya talakawa ba za su yi munna da irin wayannan abubuwan ba.
Na Abbas game da mutum a Najeriya saboda in zaka dauko koda kayan abinci ne zaka dauko da mota daga su amma abin da yake so mu fahimta shine akwai wanda ake ce ma tsere wato competition wanda yake idan aka yawo ta to in ka so za su yi yawa dan kuma gidan mai yawa kaga yanzu ka sa farashi mai yawa wannan ya saka dan wannan shine zama yan kasuwa.
Shugaban kamfanin man fetur Alhaji Mele Kyari ya yi ƙarin bayani. Shugaban kamfanin man fetur na Najeriya Alhaji Mele Kyari ya yi ƙarin bayani.
Na farko ba a iya a yi aikin man fetur nan ba tare da an kirkiro ayyuka ba. Mutane za su samu ayyukan yi idan aka sanya jari za a fara ayyukan sallah da ke cewa construction za a fara kuma banda haka masu ƙananan ƙarfi wanda da can ba a yi da su za su samu hanyar da za su sanya jari a cikin wannan sana'o'in da muke yi kuma musamman shi iskan gas idan aka shigo da shi cikin ƙasa abin da ke cewa duk duniya inda aka sanya za a ga duk inda aka samu iskan gas ana samun cigaba ana samun bunƙasar arziki kuma ayyuka za su fara misali kamfanoni masu yin taki da robobi da sauransu na duka wanda yanzu kusan duka sauwa muke daga waje sun duk wannan za a daina yi wata da can sanin kowa ne an ɗauki matakai kala kala misali akwai da abin da ake kira 13% derivation mutane suka sani wannan shi ma an yi ne domin a samu zaman lafiya kuma kyautata wannan da ake samu wannan mai shi ma amfanin da aka samu ba su tabbata ba shi yasa aka gwamnati ta hanga wannan damar aka ce to me za a yi a canza wannan tafiya ita gwamnati ta ɗauko magana cewa kula wannan misali kasashe da ake neman man fetur din nan ba ma sun suka dauko wannan maganan ba kuma aka dauka kace abinda za a yi a dauko wani tsarin da zai tabbatar cewa wannan sassayin da ake neman man fetur nan mutanen nasu dauki wannan aiki taimaka kansu nan da kansu ma'anar shine a samu dukiya wanda zai shiga hannunsu da su za su tabbatar su za su zabi abinda za su yi da kuma tabbatar wannan da abinda za su zama zahiri kace 70 cikin duk inda aka ce dole na yi shi kan wani abinda zahiri za a ganshi sai kira bayyana za a ce an sayi motar gobe a cikin bata da sauransu
abin jira a gani shine yadda kwalliya za ta biya kudin sabulu idan masu zubar jari suka fara shigowa cikin Najeriya Halima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida hali ma'aikatar gandun daji ta jamhuriyar Niger tare da tallafin bankin duniya ta gudanar da wani taron ƙara fahimtar aiki ga manyan ma'aikatan gandun daji na jihohi shida na kasar a binnin kwanni da nufin wayar musu da kai a fannin fasahar kiwon kifi da rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana
Wata kungiya mai zaman kanta ce mai suna Pimiland da taimakon bankin duniya suka tallafa ma gwamnatin jamhuriyar Niger domin horar da manyan ma'aikatan ofishin ministan gandun daji na jahohi shida domin samun horo akan kiwon kifaye buku da bakin kifi don yaki da zaman banza tare da rayuwar karkara.
Ina ce mini Colonel Abdi Ibrahim ni nake jagora a nan Niger da abin da ya shafi kifi da ruwa don ka kifi da kiwon shi ko kama shi a cikin ruwa ko kasuwancin kifi da zaka yi nake kulawa nan Niger shike an lalle sai mu Allah godiya lalle wanga abu zai kawo amfani sosai wani amfani ne zai kawo shine kasan a yau gwamnati abin da ta sa gaba shi siyasar da zata bi duk hanyar da zata bi a ce al'ummar ta sun ci sun koshi sun kwana lafiya lau shine take shi kuma abin da zai sa a ci an koshi kiwon kifi na tare da shi na cikin wannan ra'ayi da na kundi da gwamnati ta yi na ta bankasa kiwon kifi ya zamanto talaka kasan ko ina kace ka samu kifi shi kiwon kifi ko ina ana iya yin shi shi kuma kamin kifi baka iya shi yake da ruwa ko kiwon kifi kana iya gino rijiyar da za a samu forage a yi kiwon kifi ko ina ne ko ba ruwa kenan kowane wuri kowane kauye ana iya a sami kifin da za a yi
manufar bankin na duniya da hukumomin jamhuriyar Niger da ma kungiyar tafi Milan shine kawo kokari wa tsarin nan na gwamnatin kasar ta jamhuriyar Niger na dan Niger shi da dan Niger tarabun kasa karkara kamar yadda wakilin kungiyar tafi Milan ya yi mini karin bayani
ni Dr. Sina Sumaila ni veterinary ne kuma ina kula da zancen lahiya dabbobi wajen projet Pimelan. To wannan taro dai muna so kadar na teren su samu foro wanda zai sa su ma su fai su bayyama mutanen karkara wanda suna so su yi kiwon kifi kaka za su yi don su samu amfani kiwon kifin nan.
Taron da zai ɗauki kwanaki uku a garin birnin Kwanni ya samu halartar magatakardan ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni Tahiru Ahmed wajen buɗa shi. Da mataimaki na farko na magajin garin birnin Kwanni Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to a gaida na birnin Kwanni sai kuma rahoto na musamman wanda a yau Sani Shaibu Malumfashi ya nazarin tashin hankali da aka fuskanta a Jos jihar Plateau makon da ya gabata ga na Malumfashi
Najeriya babbar kasa ce mai yawan jama'a mutane miliyan 200 amma kuma har yanzu tana nan tana fama da lamurra iri daban-daban da suka jibanci harkokin siyasa, kabilanci, rashin tsaro, kuncin rayuwa da kuma bambanci na addini. Makon jiya a birnin Jos da kwatar jihar Plateau da ke yankin arewacin kasar. Wata fitina ta taso inda ake zargin matasa sun tare motocin safa-safa guda biyar suka kashe mutane nan take galibi musulmai ne waɗanda suka fito daga Bauchi inda suka je ziyarar zikiri da suke yi duk shekara. Akan hanya suka koma gida Ondo. Wannan lamari ya tada hankalin al'ummar kasar bisa tunanin abin da ka biyo baya. Babban shugaban Tijjaniya na Najeriya Maulana Sheikh Tahir Bauchi ya yi kira da kada mutane su dauki doka a hannunsu a maida al'amari ga Allah a bar gwamnati ta yi abin da ya kamata na hukunta waɗanda suke da laifi.
Na sai dai ko aka yi dauki doka a hannu ko aka yi dauki doka a gauna sai an gama su yi da gwamnati. Sai ya hau gwamnati kuma za su yi da kasa ba su ba yadda ya zo wanda za su yi. Amma na gauna kashe mutane ba komai ba za su yi ko ba za su yi komai ba. An kashe mutane kawai na yawuwa. Za ku sake dabara ne ko aka za ku bar mu.
Ministan sadarwa na Najeriya Dr. Isa Alifantani ya kai ziyara na ta'aziyya ga Sheikh Tahir Bauchi inda ya bayyana jimami da takaicin abubuwan da suka auku. Tana kuma ya ci gaba da cewa
bayan abin ya faru kuma daga gaggawa shi shugaban kasa tun a ranar ya ba da umarni wa jami'an tsaro a yi bincike a kan waɗanda aka same su da laifin kama kuma kai su ko to a hukunta su da ya yi magana da manyan jami'an gwamnati na tsaro a kai don ya da ya fuskanci da Allah abin da faru a binci mai zaune shi ga garayen shi.
Wannan lamari ne ya kai majalisar wakilai ta Najeriya, inda mai wakiltar Jos ya miƙe a zauren majalisar yake yin kira ga shugabanni da su yi kira ga mutanensu da su guji sanya addini cikin lamurra irin wannan a duk lokacin da suka taso, ta inda kuma ya ɗora laifi a kan jami'an tsaro da kuma sakacin da ake yi na ɗaukan hukunci a kan duk wanda aka samu da irin wannan mummunan laifi. Ya ce,
"There are no causes of this matter. Whether we like it or not, that's the truth. People we are training is there in our report. We gave it to government to work on it today. Nobody has been trained."
Jami'an tsaro ba su aikin su kamar yadda ya kamata, domin mun sanya a cikin rahoton kwamitin mu na game da battun mutanen da suka samu horon yaki muka miƙawa gwamnati, amma har yanzu babu wanda aka kama ko ke ake tuhuma da nufin gurfanar da shi a kotu don a hukunta shi.
The truth of the matter, sir, there are some politicians who are behind this matter. There are some people who are behind this killing. And I want to say with honesty, I am prepared to say, I suffer from it, it's burning me. To the speaker, there's a lot that we can do.
Ni jama kakakin majalisa, tabbas akwai ƴan siyasa da kuma wasu fitattun mutane waɗanda ke da hannu wajen kashe-kashen nan da ake yi lokaci-lokaci. A ƙarshe kuma ya dawo ana zargin mu cewa mu ba mu yi abin da ya kamata ba, saboda haka sai an tashi tsaye a yi maganin al'amarin nan don hana auko sannan gaba. Shugabannin addinai su ma sun ba da tasu gudunmuwar wajen yin kira ga mabiya da su kai zuciya nesa a baiwa gwamnati damar bi masa kadi don a hukunta masu laifi a kai.
Na yuba sheshe ene paso ne Equagun News Angulo Jos da ke garin Jos. Gaskiya halin kaka na kai da muka tarar da kanmu a jihar Plateau, to wannan abun ta kaici ne, abun tausayi ne, abun kuka ne. Kullum muna jan hankali, kuma mun tashi jan hankali, muna jan hankalin kowa, kuma ba wani liman ba wani faso da zai goyi bayan irin tashin nan hankalin da ake ciki ba. Kowa ya tuna bayan wannan rayuwa akwai rayuwa ta gaba. Za mu bayyana gaban Allah za ka bada lissafin duk irin abubuwan da kai da mabiya da shugabanni. Dole mu tashi tsaye, shi zaman lafiya nan fa ba ma dan sanda kawai aka bare ba. Mu hada kai, mu hada hannu.
Sunana Sani Mudi, jami'i a yada labarin jama'ar Islam da jihar Plateau. Kuma abun bikin ciki ne, muna takaici na rasa rayuka da dukiyoyi, kuma muna jajintawa duk bangarorin da abun nan shafa shi tashi hankalin nan. Amma duk da haka har yanzu haka ba ta cimma ruwa da ake so ba. Muna ga abin da ya kamata shi ne, na farko kar gwamnati ta gaza, kar ta yi kasa a gwiwa, ta ci gaba da kokari har sai an bi diddigin dukkan abubuwan da ke faruwa. Hukuma na farko ita za ta haɗa kan kowa da masu shugabancin addinin da shugabannin gargajiya da shugabannin kabilu, kowa na da rawar da zai taka cikin al'amari. Musu aikin su na samar da cewa jama'a sun gamsu cewa ba fasu da wata mafita illa a zauna tare a kaunaci juna a kuma yafe wa juna. Jami'an tsaro su yi nasu aikin tsaro na samar da tsaro babban al'amari. To a duba muhimmancin daraja ta rai, in ta kama hukuma ta yi wani abu na agaza mutane da suke asara sai a yi ta kowane bangare.
Sunana Kamfato yana YG Buru, yana aikin Pastor Christ Evangelical Life Division Fellowship. Abin da ya faru a jirgin nan wani abin takaici ne, abin kyama ne, abu ne marasa kyau. Da gaskiya abin da muka ji akan cewa matafiya ne suka fito wurin zikirin su a can Bauchi, an ce mutanen Ondo ne, ba kuna wuce a gari mai kuwa karbi baku, wannan ba su san hawa ba, ba su san sokawa, wannan ya zo ya faru. Wallahi ni da kaina na kira sarki musu, na ce a yi hakuri da abin da ya faru. Bai ta kafin na kira Ranar Bauchi na mai jaje da abin da ya faru a Facebook na rubuta na Allah wadai da abin da ya faru a Plateau, kuma kashe-kashe da ake kona Najeriya domin Allah wadai ta. To in abin ya fitar haka, anya Najeriya za ta zauna lafiya? Don da haka ina kira ga malamai mai wa'azin haɗin kan jama'a, kuma ga wa mutane hanyar mafita da ceto da kaunan juna, abinda ba na addini aka da hadata addini. Ina kira ga ilahirin musulmi ko'ina a Najeriya da kuma duniya gaba ɗaya, abin da ya faru a Jos ba mu goyi baya ba, kuma kashe-kashe ko'ina ba mu goyi baya ba. Dole mu mutunta rayukan mutane, in mu musulmi ko kristoci na gaskiya. ayi hakuri da abin da ya faru jiya to kada a yadda raunin da ke cikin zuciyarmu da zafin da aka zalunci wurin su a dauke wani mataki da zai saba zamantakewarmu da fahimtar junanmu ko kwata sarwa ko son addininmu na roki gafara a madadin kowane kabila a madadin kowane addini
wannan abu da ya faru abu ne da dukanmu kowa zuciyar shi taso idanuwanmu da yawa sun zubar da hawaye wannan ba ita ce mutuwa ta farko da aka fara mana irin ta ba dan haka kukan da kuka ga muna yi da damuwan da kuka ga muna yi wallahi tallahi ba wai muna bakin ciki dan sun tafi a wannan hanyar bane a'a hanyar da aka yi aka kashe su shine ba mu yadda da shi ba kuma shine ba a musu adalci ba gwamnati ta fara daukan mataki domin a yanzu muna samun labari daga cikin waɗanda ake zaton su yi irin waɗannan ta'addanci an kama sama da mutane 10 wani abu kuma kiran da muke dan Allah idan aka tashi daga nan in muka tashi zamu tafi mu tafi cikin aminci mu tafi cikin salama
a halin da ake ciki yanzu gwamnatin jihar Plateau tun a lokacin da abin ya faru jim kadan ta sanya dokan ta baci na hana fita domin kada abin ya bazu ya zuwa wasu sassa daban-daban haka nan kuma ta maida mutane sama da 45 ya zuwa jihar Ondo inda suka mika su ga gwamnati wadanda abin bai shafa ba kana kuma ta dauki nauyin kula da lafiyar waɗanda ke kwance a asibiti suna jiya kuma an kama mutane 33 da ake zargi da kisan gillar waɗannan mutane kuma ana bincike da zarar an gama za a gurfanar da su a gaban kotu don a hukunta su wani labari da abokiyar aiki na Zainab Babaji da ke can Jason ta bamu yana da faranta rai
a community din Christians din sun boye su a gidajen su to bayan abin ya natsa shine aka fitar da su aka kai su masallaci so a shekaran jiya akwai wani ma da shi ma ya ceci wata mata mai ciki Christian a cikin reprisals da ake yi kenan
Hausawa sun ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki Sashi Abdul Fashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
to a gaida na malumfashi kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji
À force de chercher sans trouver, on ne finit pas trouver sans chercher.
Yanzu kuma ga Murtala Faruk sanyin na da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kitattun kasashe shida ne za su fafata gasar kwallon kafar mata ta kasashen nahiyar Afirka gayyatar uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari wadda za a gudanar a birnin Ikon Najeriya. An kasa kasashen zuwa rukuni biyu da ya kunshi Mali, Morocco da mai masaukin baki wato Najeriya a rukunin A. Yayin da rukunin B kuma yake da kasashen Kamaru da Ghana da Afirka ta Kudu. Najeriya ce za ta so mafafatawa da kasar Morocco a wasan farko ta bude gasar da za a yi daga ranar 13 zuwa 21 ga wata mai zuwa na Satumba. Hukumar kwallon kafar kasar Masar ta yi koken cewa kungiyar Liverpool ta Ingila ta hana shahararren dan wasan kasar Mohamed Salah zuwa domin buga mata wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022. Kasar ta Masar dai yana shirin fafata wasannin zagaye na farko da na biyu na neman tikitin ne da kasashen Gabon da Angola a watan nan mai zuwa na Satumba. To sai dai Liverpool din ta ce dan wasan nata ba zai halarci wasannin ba saboda shawarar da suke bi da ta shafi yaduwar coronavirus wanda kan iya jefa Salah a zaman kulle na wani lokaci idan ya dawo daga kasar tashi. Hukumar kwallon kasar ta Masar dai ta ce ta sami wasikar ban hakuri daga kungiyar ta Liverpool akan hana zuwan Salah tare da bada hujjar barkewar sabon zagaye na annobar ta COVID-19 a fadin duniya. Ba wannan ne kuma karon farko da kungiyar ta hana Salah zuwa bugawa kasar sa wasa ba, domin kuwa a lokacin wasannin Olympics ma bata bari yaje kasar tashi domin buga mata wasa ba. Wannan kuma ya biyo ne bayan da dan wasan ya kamu da cutar coronavirus a zuwan da ya yi kasar tashi a watan Nuwamban shekara ta 2020 sadda ya halarci bikin auren dan uwansa. A wani labarin kuma kungiyar shirya gasar Premier ta Ingila ta ce yan wasa da jami'ai 16 daga kungiyoyi daban-daban ne aka auna suna dauke da cutar coronavirus. Hukumar ta gudanar da gwaji har 360 a cikin zagaye biyu tsakanin ranar 16 da 22 ga watan nan na Agusta, inda ta sami mutane 12 dauke da cutar a zagayen farko da kuma wasu 4 a zagaye na biyu. To sai dai kuma hukumar ta ce za ta ci gaba da gudanar da gwaje-gwajen sau biyu a mako. Wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da aka bude filayen wasa ga makallata wasanni a rufadin kasar a yayin da aka shiga sabuwar kakar wasanni. Kungiyar kwallon kafar Manchester City ta Ingila ta shirya yunkuri na karshe na samun sayan dan wasan Tottenham Harry Kane a wannan makon. Sau biyu kungiyar na taya dan wasan dan kasar Ingila mai shekaru 28 a can baya, to amma kuma dai ba a sami cimma daidaito ba. Har kawo yanzu babu tabbas akan makomar Harry Kane, duk da yake shugaban kungiyar ta Tottenham Daniel Levy ya bayyana bukatar ci gaba da rike dan wasan a kungiyar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga baba da tishin muhimman kanin labarai.
Amurka ta hanzarta aikinta na kwashe mutanen ta da 'yan Afghanistan daga birnin Kabul a lokacin da Taliban ta dauki ragaman mulkin kasar a kokarin cimma lokaci da shugaba Joe Biden ya shata na ranar 31 ga watan Agusta da za a kammala kwashe sojojin Amurka daga Afghanistan. Biden ya faɗa a jiya Lahadi cewa akwai yiwuwar buƙatar ƙarin lokaci bayan ƙarshen watan Agusta kafin a iya kwashe mutane daga Afghanistan da yaƙi ya daidaita zuwa wasu ƙasashe masu kariya, musamman Amurkawa da 'yan Afghanistan da suka taimaka mata a yaƙinta na shekaru 20 da ƙungiyar Taliban. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya bude taron koli akan yankin Crimea yau Litinin domin ƙara matsan lamba ga Rasha akan mamayin yankin Crimea da kasashen duniya da dama ke kallo a matsayin lamari da ya saba wa doka. Jama'ai daga kasashe 46 kane da kungiyoyin kasashe da dama sun shiga cikin wannan taron kolin, ciki har da wakilai daga kungiyar tsaro ta NATO mai membobi 30. Sakatariyar makamashi ta Amurka Jennifer M. Granholm ita ce ta jagorancin tawagar Amurka a wurin taron. A ƙarshe, a yau Litinin Amurka ta kakaba ta kunkumai akan wani jami'in Eritrea da ake zargin shi da hannu a wasu munanan cin zarafin bil'adama a yakin Tigiri na kasar Habasha, inda aka kashe dubban mutane kana sama da mutane miliyan 2 suka rasa mutsugunan su. Ma'aikatar Bital Malin Amurka ta faɗa a wata sanarwa ta ƙara Filipos Waldo Yohannes cikin jerin waɗanda aka haramta mu'amala da su, wanda ke zama babban hafsan sojan Eritrea wanda aka zarge su da kisan jiyashi da yin lalata da mata da kuma harbe fararen hula a kan titi da ma wasu ayyukan take haƙƙin bil'adama. Amurka ta sha yin kira ga sojojin Eritrea da su janye daga yankin na Tigray.
To masu saurare da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter da ma YouTube domin samun ƙarin bayanai da rahotanni ku kuma yi tsokaci. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar sadarwa email a sashen hausa@voanews.com. Ko kuma ku saurari shirye-shirye mu a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Julie Gresham da ta da shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.